sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 12 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan bitoci 1725 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar. Ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakuba Kiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. To kuma ko gama jin labarai za ku ji cewa har yau wasu gwamnati a Najeriya ba su dada majalisar zartarwarsu ba, lamarin da masu fashin baki ke cewa yana haifar da kalubale a tsarin tafiyar da gwamnati. Bayan haka Sulaiman Muni Barba kuma zai shigo da shirin na kasa. Ridwan Muktar Abbas kuma zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Sai kuma sakonni da kuma sarari kuka aika mana, amma duk sai kun gaba shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Amurkawa sun yi tsit na wani dan lokaci jiya Laraba don tana zagayowar ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2011, lokacin da aka kai harharin ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 3,000 a birnin New York da Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaba Donald Trump da matarsa Melania sun yi tattaki zuwa wajen fadar White House don yin tsit da karfe 8:46 na safe, wanda a wannan lokaci ne wasu da suka kwace jiragen sama suka sheko a guje da jiragen jigilar mutane na farko guda biyu, suka doki dogayen gine-ginen nan na World Trade Center da ke birnin New York. Daga bisani, Trump ya yi jawabi a wata hidima headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ga iyalan mutane 184 din nan da suka mutu lokacin da 'yan ta'addan Al-Qaeda suka sheko a guje da jirage suka kwato suka afkama ginin headquarter tsaron Amurka. Ta kasance ranar da aka matuka, aka firgita, aka shiga alhini da nuna bacin rai, yadda Trump ya bayyana wannan rana ta shekara 2018 da suka gabata kenan. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya ce akwai mutane kamar biyar haka waɗanda yake ganin sun cancanta, kuma yake duba yiwuwar zabar ɗaya daga cikinsu a matsayin sabon mai ba shawara kan tsaron ƙasa bayan sallamar Jim Bolton da ya yi. Shugaban na Amurka ya ce yana ganin zai bayyana wanda zai maye gurbin John Bolton a mako mai zuwa. To amma bai bayyana sunan ko ɗaya daga cikin mutanen da ya fi ganin cancantar su ɗin ba. Ya ƙara da cewa akwai shahararrun mutane da dama da ke son wannan matsayin. Trump ya kuma ce yana da abin da ya kira kyakkyawar dangantaka da Bolton. To amma bai jituwa da sauran mutane a fadar White House. Ya ƙara da cewa Bolton bai ra'ayin abubuwan da muka sa gaba. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane na ta mutuwa saboda zukar sigarar lataro ne, ciki har da yara, a cewar shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba, yayin da gwamnatinsa ke bayar da sanarwar fatanta na daƙile yaduwar sinadarin da ake sayarwa a ƙasar a matsayin mahaɗin sigarar lataro ne. Shugaban Amurka ya yi wata ganawa a zauren Oval na fadarsa jiya Laraba kan batun na sigarar lataro ne, bayan da mutane aƙalla 6 suka mutu baya ga ɗaruruwan mutane kuma da ke fama da rashin lafiya a faɗin ƙasar na tsawon watanni da dama da suka gabata saboda wani irin koko wasu irin sabbin cututtuka masu alaƙa da shan sigarin lataro nan. Likitoci dai sun ce mai yiwuwa da dama daga cikin masu fama da irin waɗannan cututtukan sun yi ta zukar sigarin lataro ne mai burbushin tabar wiwi ne, a yayin da wasu su kuma suka ce sun ma hada da sigarin latanorin tsantsa. China ta ce za ta tsame wasu daga cikin kayayyakin da ake shigo da su daga Amurka daga harajin ramuwar gayya na baya-bayan nan. da suke ta sa majuna a yakin cinikayyar da ke dada ta'azzara tsakanin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar harkokin kudin China ta fitar da sunayen wasu kayaki 16 daga cikin rukunoni biyu na wasu kayaki waɗanda harajin su zai wato ba zai shafi ba, ciki har da ƴan mutsumutsun halittun ruwa na shirin da giris ɗin kamfani da na'urorin jinyar cutar kansa da man lausasa inji da dai sauran wasu sinadaran. Daga ranar 17 ga watan nan ne tsamewar za ta fara aiki na tsawon shekara guda. Amurka da China sun shafe fiye da shekara guda suna ta sama juna harajin ramuwar gayya, wanda hakan ya samo asali daga bukatar shugaban Amurka Donald Trump ta China ta yi wasu sauye-sauye a tsarin cinikayyarta da kayan rahusa da kuma batun harkokin kayan fasaha.
Labaran duniya ke ga aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kimanin watanni hudu da rantsar da gwamnoni da kuma shugaban kasa a Najeriya bayan kammala zabukan kasar a watannin Fabrairu da Maris, har yanzu akwai wasu gwamnoni da ba su kai ga nada kwamishinoni da sauran kusoshin gwamnatinsu ba. Al'amarin da masu fashin baki ke cewa yana haifar da kalubale a tsarin tafiyar da gwamnati. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Yanzu gwamnonin Kaduna da Sokoto ne kawai suka nada kwamishinoni daga cikin gwamnoni bakwai na shiyar arewa maso yammacin Najeriya, yayin da gwamnonin Bauchi da Borno ne kawai suka nada kwamishinoni daga cikin gwamnoni shida na shiyar arewa maso gabacin Najeriya. A shiyar arewa ta tsakiya kuwa gwamnonin Kwara da Nasarawa da kuma Plateau na daga cikin gwamnonin da ba su kai ga fitar da jerin kwamishinonin su ba zuwa yanzu. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da yanzu ke nazarin mutanen da ya kamata ya nada a mukaman kwamishinoni kuma mambobi a majalisar zattarwa ta jihar ya fayyace dalilan jinkirin.
Abinda ya sa muke kanye jinkiri haka saboda mu auna mu ga yadda yanayin aikin ma yake tukuna kafin mu kawo waɗanda za su shugabanci waɗannan wato gurare daban-daban, sannan kuma mu auna sosai da sosai domin akwai haɗakayya ta jam'iyyu waɗanda suka taimaka aka kafa gwamnati. To su ma za mu duba mu ga yadda za a zo a tafi tafiyar nan gabaki ɗaya tare da su. To duk wannan yana buƙatar lokaci da muke taunawa yanzu, kuma wato nan ba da dadewa ban Allah yadda za ka ji labari.
Kamar fasalin gwamnatin Ganduje ta karo na biyu zai sha bamban da wacce aka gani kenan shekaru hudu baya?
Ba shakka zai sha bamban, domin gugurmar da aka yi aka ci wancan zaben wannan gugurmar da aka yi ta dan bambanta, musamman ma ga jam'iyyu da kungiyoyi daban-daban da suka taimaka aka samu nasara. To kaga ya kamata su ma a sasu domin su ma suna da to masaniya ta yadda ake gudanar da gwamnati.
Tsaffin kwamishinonin gwamnatin Ganduje na baya ba za su dawo ba kenan?
Waɗansu za su dawo, waɗansu ba za su dawo ba, amma ba wai ba za su dawo ba ne domin an raina abin da suka yi a baya ba, kuma ba za su dawo ba ne domin ba su iya aiki ba. To amma kuma wannan ba yana nufin cewa mun yada su ba, a za mu buɗa masu inda za su taimaka wa gwamnati mu ba su aiki.
To sai dai masu shari'a fagen siyasar Najeriya na cigaba da tsokaci dangane da illar da wannan jinkiri ka iya haifarwa ga tsarin tafiyar da gwamnati. Malam Kabiru Sufi masanin kimiyyar siyasa ne kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin Sha'ar fagen shiga jami'a ta Kano.
Idan ka duba a dokance akwai yawan kudaden da bai kamata su shugabanni su kashe ba idan ba a yi zaman wannan majalisa ta zartarwa ba. To ashe sai ka ga cewa tunda babu majalisun zartarwar ayyuka da suke buƙatar kashe makudan kudade watakila ba za a samu yin su ba tunda ba a samu sahalewar ita wannan majalisar ba. To kaga an kawo shugabanci na ƙasu. To ashe kaga ita wannan majalisa din tana da muhimmanci kuma tana taimakawa wajen gudanar da shugabanci. Za mu iya cewa wacce ribar da ya kamata a samu a waɗannan ɓangarori guda uku ɗin, ribar taimakawa su shugabanni da shawara, ribar wakilci, ribar kuma gudanar da ita kanta mulki ɗin cikin sauki da yadda ya kamata, da kuma maganar kashe kuɗi yadda doka ta sahale, duk ba a same shi ba kenan. Kaga an samu na ƙasu kenan a wannan ɓangaren. Fatan dai da za a yi shi ne ya kasance idan har aka zo aka fitar da kunshin majalisun ya kasance kwalliya ta biya kuɗin sabulu, ba ya kasance an yi jinkiri kuma an fitar da mutanen da wadakila ba za a ga ingancin su ba.
Malam Kabiru Sufi kenan na kolejin Shara fagen shiga jami'a ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kafin mu ci gaba sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Tuma Zalla wadannan shirye-shiryen da ya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 3:12 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa, nakasa,
nakasa,
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To shirin na kasa wannan mako ya sauka a jihar Adamawa domin duba halin da nakasassu ke ciki a wannan yanki na tarayyar Najeriya, musamman abin da ya shafi zamantakewa da sauran jama'a da ma irin kulawar da hukumomi ke bayo wannan rukuni na al'umma. Wakilin muryar Amurka Ayola Ibrahim Abdulaziz ya shirya wata tantaunawar musamman da ta hada wasu shugabannin nakasassu a zaure guda.
Kuma Allah cikin ikon sa wanda mu tattauna da su uso shine ko kuma jagori ne a kungiyoyin da shafi harkokin nakasassu a Najeriya, domin a hannun dama na akwai
Comrade Alhassan Ibrahim Ganye.
Na san ka da mukami a kungiyar masu bukata na musamman ko ince nakasassu ne.
Ni ne jami'in hudda da jama'a na kasa na hadaddiyar kungiyar masu bukata na musamman.
To ya sunan kungiyar taku
Jonah Pete.
John
Joint National Association of Persons with Disabilities.
A Najeriya kenan,
a Najeriya.
To bayan shi kuma akwai ni shi mai yanzu kai shi dai kusan bai taba musan ta kan cewa ya da larura ba, so tare zaka tada wani sai ya nemi sai ce a shi ma yana ciki. Ina tare da
Aliyu Muhammad Tukur.
Malam Aliyu, wani abun burgewa da shi shine ya daga cikin waɗanda suka yi tunanin kafa yana aikin jarida, kuma ya hasa kafa wata kafar sadarwa ta gidan radio ta yanar gizo ake kira online da ake kira Bin Kola Online. Malam Aliyu, ya gajiya?
To alhamdulillah Ibrahim Abdulaziz.
To wani zai mamaki da cewa kamar yadda na faɗa, kuma na ji ma ka da wani mukami ma a kungiyar masu bukata ta musamman kuma na kasu a jihar Adamawa.
Ni ne organizing secretary na Adamawa Disabled Forum.
To bari in soma da Malam Alhassan, kamar yadda na faɗa, wai me ake nufi ne idan na ce na kasa ba kasawa ba?
To alal haƙiƙa na kasa ba kasawa, wato duk rintsi duk cikin yanayin da Allah ya halitte ka ka samu kanka a ciki, sai ka tashi kai aiki tukuru don kaga ka zama wani abu wanda zaka dogara da kanka ba tare da ka dogara da wani ko da gwamnati ba. idan dai za ka yi haka to ka nuna cewa nakasa ba ka samu ba
wani kin yi mamaki kan cewa akwai zaka tada akwai mabarata wani ce mabaratan nan fa akwai masu lafiya ma mabarata akwai kuma wanda ke da lura da san su wai haka ne
haka yake akwai lafiyayyu wadanda in ka dan bi mutun da gudu zai taka diga nan har numan a guje amma zaka ga zuciyar shi ta nakasa ya shiga bara
da haka abun a zuciye yake
a zuciye yake
wai ba tabo ne larura
ba ba tabo na larura
to mallam Aliyu kafin mu shiga cikin shirin gargaɗin bakin dawo gare ka idan ka duba kan cewa kamar yadda ya faɗa zaka tada wasu na da larura duk da haka kamar misali kai yanzu duk da halin da kake ci bai hana ka ka tashi ka nema ba bari mu koma baya zaka yi tunawa wasu sana'a da kai domin dogaro da kai domin ya zama abun misali ga wasu
eto ka san shi tunda Allah ya tashe ni a haka na tsinci kaina gugurmaya domin in kare mutuncin kaina kuma in yi dogaro da kaina ban sa kasa a gwiwa ba ni ayyukan da masu kafa za su yi ni ina ga nayi fiye da su domin aikin da nayi wanda zan ce don in dogaro da kaina wanda na wahala da shi shine nayi kira a kiran nan da nayi kuwa na makera ina daukar babur na tafi jeji nayi kwana uku a jeji daga ni sai doya da gatari zan je na sari itace a jeji zan sassake kota na fitar da na fatanya na gatari da kotan wasu irin harbaka gudu na maharba dinan da sauransu to kaga mai kaba
kira kai kuma me
to bayan kira nayi sana'a da dama nayi zama birkila nayi gini nayi tonan sakawe nayi noma ayyuka suna nan da dama nayi kasuwanci wanda har yanzu kasuwanci ma yana zuciya na ban tsaya nan ba nayi kiwo bazan taba manta ba na taba barin gidan mu shekara ɗaya na tafi naje nayi kiwo a wani kauye ta gefin Kamaru can iyaye na sun yi ta nema na basu sani ba sai dai kawai
don na san shi wani mai sarari tunda ba gane ke ba wataƙila zai ce a na kasar nan tayi wata kila aina ne
na kasa ta kafar dama ce kafar dama ta shanye ba ta aiki sanadiyar kuma allura ne tun ina yaro aka bata allura kai akan jijiya shine ya dawo mun wannan al'amari bazan iya tafiya nan da kilomita 1 da kafa ba
to yanzu gashi har ma cikin ikon Allah har ka samu nasarar da har kana ga cikin da aka kafa wannan kafa ta binkola online da san su haka daman can kai aikin jarida ko sha'awar ta ne don na san kai kasanci da wahala kamar da ka faɗa na san har ɗan kunni ka saida
to ai aikin jarida ni na tsinci dami ne kawai a kale ban karanta shi ba ban kuma san yadda ake yin shi ba amma wani lokaci da yake a ƙarshen sana'a da nan shine gadi wani lokaci ina gadi ka san mai gadi zai kasance yana tare da radio a kunnen shi to daga cikin abinda nake saurare a filin gadi na ina dan ji ana dan wasu shirye-shirye sai nace to kai kaga shirye-shiryen da ake yi nan fa ka duba wani lokaci inda koma gida shi nake yi kuma wataƙila masu harbiyan su ake suke wannan amma wani lokaci zan kai musu ziyara to sanadiyan ziyara da
na haka shiga
yawa
na san ban san kai dai ke mana dadi ne domin akwai inda zamu taho wani zai ji irin baiwa da Allah ya maka aikin jarida na sauya murya ko makamantan su haka na san aha a ko ne ma kirari da ake maka kuma ba ma yaren ka bane zamu da ban kuma ga mallam Alhassan ke ma a ba wani gugurmaya ake yi
gaskiya ni gugurmayan karatu ne ne
amma tunda ma wani kasa ne tare kada ina so shi mai sararo ya sani
matsalan idanu ne da ni
matsala aka samu ko kuwa hata ta fi ka
a ba haka aka haife ni ba don ina makaranta ina SS3 kaje na samu wannan matsala da na samu kuma sai na tafi makarantar da ake kira special school a Jada nan ne na je na koyi braille da typing da computer da sauransu dai daga nan da na kammala na tafi university a nan ne na ci gaba da gugurmayan ilimi har na kai ga matakin da nake a yanzu
na ji dadi domin abin da sani maka ne shimfiɗa shi kansa mai sauraro ya san kan cewa ba wai irin kamar yadda aka ce na kasa ba kasawa ba dukkanin ku nan masu abin yi ne kuma in boko na nan taba a yin karatu sannan kuma akwai iyali
akwai iyali
kuma ana taba aiki
ana taba
ya ana aikin gwamnati koko
to ana lallabawa da rayuwar da baki
to lalle kuwa to wani batu da zamu tabo kaman a kasashe da aka ci gaba aka tada rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma shine kasasu kamar yadda aka dai fi sani kan cewa akan kula da su akan tallafa musu a kasashe da ke tasa irin Najeriya da ma wasu kasashe na Afrika kusan ba haka lamar yake ba ya lamar yake ne a kasar ka Najeriya wanda kene makakakin daga cikin kungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya
to alal hakika matsalar za a ce a Najeriya na farko su shugabanni ba su daukan masu bukata na musamman da muhimmanci ana daukan su kaman wani abu ne haka idan ka hada kanka da shi kaman wani za ga kaman wani laifi mutum yayi ubangiji Allah ya dauke shi mai da shi yana da nakasa ko wani abu to zaka ga gwamnati kuma dokokin da ita da kanta za ta yi ba za ta bi ba domin tana tunani akwai dawainiyan da za ta daura wa kanta idan ta hada kanta da masu bukata ta musamman
kaman wannan dokokin da ta yi bata
yanzu kaga a Najeriya ba kabilan da za su ce ta kai nakasassu yawa a Najeriya domin akwai nakasassu sama da miliyan 25 a Najeriya.
Gidiga kuma ta tabbatar da haka.
Wannan ya tabbatar da haka kuma ko gwamnati ta san da wannan wanda har ya kai ga akai kokari akai kudirin kare haƙƙin masu bukata ta musamman wanda shi shugaban kasa ya sa wa hannu. Amma rashin sanin muhimmancin wannan da gwamnati ba ta yi ba shi yasa sai akai buris da wannan ma'aikatan. Ba a yin komi akai don ana tunani kaman idan yau an ce za a aiwatar da shi ita gwamnati za ta wahala gwamnati za ta fitar da kudi kuma wayannan nakasassun a bar su su zo su yi bara da naira 10 naira 20 a ba su shikenan ba tare da an yi tunanin su ma akwai abin da za a iya za su iya yi wurin taimakawa al'umma
To masararo nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji cigaban wannan tantaunawa a madadin wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz da bakin shirin na kasa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
kuma da Allah gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridun kasar Ghana daga Ridwan Muktar Abbas
da wannan labari a jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau mai Kano kamar haka kakakin majalisar dokoki ya caccaki jakadar kasar daji dangane da jawabinsa akan Ghana a gaban taimako jaridar ta ce kakakin majalisar dokoki Professor Aaron Mike ya caccaki jakadar Netherlands a Ghana Ron Striker dangane da irin wata tambayar da yayi akan ajandar nan na Ghana Beyond Aid wato Ghana a gaban agaji na shugaban Nana Akufo-Addo ne yake magana a wurin wani taron jama'a nan a Accra jakada na kasar Dutch ya tambayi gwamnatin Ghana abin da yasa take amfani da wannan tsari na Ghana Beyond Aid Ghana a gaban agaji amma ba Ghana gaba da cin hanci ba wasu masu suka na gwamnatin Akufo-Addo dai sun amfani da wannan tambaya suka sanya siyasa a cikin wannan tambaya na wato jakadan to amma a cikin jawabinsa a wani taron of African Network of Parliamentary Budget Officers da an kai a zauren taro na majalisar dokoki a nan Accra ranar Litini 9 ga watan Satumba shekarar 2019 Professor Kwai yayi amfani da wannan daman yana mai caccakan jakadan na daji ita ko jaridar Ghanaian Times ta rawaito wani kuruci ne na kwace ofisu inda yake fadin cewar akwai shaidu filla-filla da ke tabbatar da cin hanci na wannan gwamnati jaridar ta ce kwace ofisu tsohon katashin minister sadarwa ya nuna cewar jam'iyyarsa na NDC ba ta kirkiro ƙarya dangane da cin hanci a ƙarƙashin wannan gwamnati ne ba yace akwai shaidu baro-baro na muhimman harkokin cin hanci cikin wannan gwamnati ikrari na shugaban ƙasa a can baya na cin hanci a tsohuwar gwamnatin John Mahama a fili yake cewar ta siyasa ne to amma shi gwamnatin sa a fili yake kuma akwai shaidu baro-baro dake nuna cin hanci a cikin gwamnatin nasa to amma kuma har yau sai yana ci gaba da nuna cewar yana yaki da cin hanci Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito an ta soke yardiyan Ghana 22 daga kasar Saudi Arabia. Jaridar ta ce yan Ghana mutum 22 da sun ka hada da mata 21 da namiji daya an ta soke yansu daga kasar Saudi Arabia. Su waɗannan din da aka turo matsayin da ilimin su na primary ne kananan makarantun secondary da manyan makarantun secondary kuma an ta iyansu ne saboda zaman da suke a wancan kasar ta barawuniyar hanya. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Aidi mai zuwa Kampala, malamin madarin jihar Jigawa. Ra'ayi na da zan bayyana a yau, ina so na kira ga masu maganganu marasa daɗi akan rufe boda da mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yayi. To, ya kamata 'yan Najeriya su kallaci halin da ƙasar mu take ciki, musamman na rashin tsaro. Kuma magana shigo da shinkafa ko taliya ko mai ba shine idanu ba. Muna kallon irin yadda ake shigo da makamai cikin kasar nan daga wasu kasashe makotan mu. To saboda haka duk lokacin da shugaban kasa ya dauki mataki irin wannan ya kamata al'ummar kasa su yaba masa domin wata hanya ce ta kare kasar daga cikin irin hatsarin da take fadawa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi bayani ne dangane da abin da yake faruwa a kasar Afirka ta Kudu, abin da ake yi ma 'yan Najeriya na farfasa musu shago. To ni kira na ga 'yan Najeriya don Allah mu yi hakuri mu kai zuciya nesa. Kada mu yi yunkurin fasa shago 'yan Afirka ta Kudu ko kuma kona musu. Idan muka yi haka lallai mun cutar da su domin ai ba su ne suka kona mutanen mu a Afirka a can ba, mu suna nan gida Najeriya ne. Mu yi hakuri mu kai zuciya nesa, ita kuma gwamnati za ta dauki matakin da ya kamata. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya wannan gidan rediyo mai albarka na muryar Amerika. Sunana Murtala daga anguwar Nafaya Zaria local government a cikin Kaduna state. Wato abinda nake so in yi kira ga gwamnatin Najeriya, nake so in yi kira musamman gwamnatin shugaba Buhari. Wato gaskiya idan gwamnatin Buhari ta ci gaba da tsarinta kamar yadda take yi na rashin karɓar shawarar waɗanda ya kamata ta karɓi shawarwarinsu, to gaskiya za a zo a yi faɗuwar gusma. Domin duk abubuwan da gwamnatin Buhari ta ƙarko mai yiwa talakawa musamman abin da shafi hanyoyi, wallahi tallahi ta saki tsarin da ya kamata ta yi, ta kama rubu. Dalili a nan shi ne, yaya za a ce gwamnati irin ta shugaba Buhari can arewa da ya san matsalolin talakawa a zo a ce wai hanyar birnin Kaduna ta birnin Galiba ta biyuwa? Wani irin shirme ne gwamnatin Buhari ke yi?
Tuba da Allah. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karo a takaice.
To a takaicen, Amurkawa sun yi tsit na wani dan lokaci jiya Laraba don tuna zagayowar ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2011, lokacin da aka kai hare-haren ta'addancin nan da suka yi sanadin mutuwar mutane kusan 3,000 a birnin New York da Virginia da Pennsylvania. Bayan ganawa ta tsawon sa'o'i 3 jiya Laraba a gidan gwamnatin Afirka ta Kudu koko Sudan ta Kudu, shugaba Salva Kiir da jagoran 'yan adawa Riek Machar sun yi alkawarin warware dukkan sauran matsalolin da suka rage da ke shafar shirin nan na kafa sabuwar gwamnati a watan Satumba, wato Nuwamba.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Sai can da la'asari ya zage wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sauran shirye-shiryenmu da wasu sabbin rahotanni. Yanzu ma dai kowa da kowa a nan sashen Hausa da murya Amurka, musamman Ibrahim Kalbasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umarnin Solomon Abu da injiniyanmu na wannan hantsin. Darussu Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima assalamu alaikum.